Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin ta daga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Shugaban kwamitin majalisar wakilai da ke nazarin bayanan tsige shugaba Donald Trump ya tabbatar da cewa akwai hujjoji masu ƙarfin gaske da za a iya amfani da su akan shugaban na Amurka. Hukumar binciken Amurka ta FBI tana binciken wani mummunan harbi a sansanin sojin ruwa a Florida a zaman wani aikin ta'addanci. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya gargadi shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un akan ayyukan soja masu zafi, duk da cewa Pyongyang ta bada sanarwar yin wani muhimmin gwaji a wata tashar harba makamai.
Kanan labaran kenan. Bayan ku gama jin labarai za ku ji cewar hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta musanta cewa hoton bidiyon da suka fito na kama mawallafin jaridar yanar gizo na ta Saharan Reporters a cikin kotu babu jami'anta a ciki. Bayan haka 'yan Najeriya da dama kuma sun kalubalanci matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke dauka na karɓorance daga kasashen waje na kusan dala biliyan 30.
Bashin da yake kan ƙasa a yanzu kawai ya yi yawa wajen dala biliyan 83 dalar Amurka, wadda kuma yanzu a ce za a aro kusan dala biliyan 30. Idan ka ji ƙaro wannan kuɗin na dala biliyan 30 a kai zai zama wajen dala biliyan 110.
Sarfi Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya, amma duk sai ban kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya kuma ga labaran. Shugaban kwamitin majalisar wakilai da ke nazarin bayanan tsige shugaba Donald Trump a jiya Lahadi ya tabbatar da cewa akwai hujjoji masu ƙarfin gaske da za a iya amfani da su akan shugaban na Amurka. Dan majalisa Gerald Nadler ya bayyana a gidan talabijin na CNN cewa za a sami Trump da laifi a cikin mintuna uku kacal idan har yana fuskantar tuhuma a gaban kotu na cewa ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba ta hanyar neman Ukraine ta yi binciken ɗaya daga cikin manyan abokan takararsa na jam'iyyar Democrats a zaben shekara ta 2020, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Nadler ya ce da Trump yana da wata kwakwarar shaida da ya fito karara ya bayyana ta a maimakon kin bayyana a zaman kwamitin shari'a na majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrats na sauraron bahasin zarge-zargen tsige shi kamar yadda White House ta yi. Ya ce bayan zaman sauraron bahasin da kwamitin binciken asiri na majalisar ya yi a ranar Litinin akan shaidun da aka tattara akan Trump da tattaunawar da jami'ansa suka yi da Ukraine, kwamitin na shari'a zai iya kada ƙuri'a akan bayanan na tsigewa ya zuwa ƙarshen mako. Daga nan kuma ya ce daukacin majalisar za ta shiga shirin tsige Trump kafin tafiya hutun Kirsimeti nan da mako biyu, wanda zai share fage ga soma aikin majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican, duk da yake yiwuwar cire shugaban daga mukaminsa na da wuya a wurin. Hukumar binciken Amurka ta FBI tana binciken wani mummunan harbi a sansanin sojin ruwa a Florida a zaman wani aikin ta'addanci, a cewar wata jami'a ta musamman a jiya Lahadi. Rachel Rogers, jami'a ta musamman mai kula da ofishin hukumar ta FBI na Jacksonville, ta shaidawa wani taron manema labarai a jiya Lahadi cewa ana gudanar da binciken ne bisa hasashen cewa aiki ne na ta'addanci, to amma dan bindigar ya yi aikarsa ne shi kadai. Ta ce yanzu haka mun dudduba wajen dan bindiga ɗaya ne ya kai harin, kuma ba wanda aka kama ya zuwa yanzu. FBI ta bayyana wannan, wato ta bayyana wanda ya yi harbin ya kuma kashe mutane uku a hukumance da Muhammad Al-Shamrani, dan shekaru 21 da ke da mukamin second lieutenant a sojin saman kasar Saudiya, wanda ya zama dalibin tuka jirgi a makarantar horar da sojin sama ta Pensacola. Jami'ai na ci gaba da binciken musababin kai harin, wanda kuma ya jikkata wasu mutane takwas. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya gargadi shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un akan ayyukan soji masu zafi, duk kuwa da cewa Pyongyang ta bada sanarwar yin wani muhimmin gwaji a wata tashar harba makamai. Kim Jong-un yana da wayan gaske kuma yana dabda ya rasa komai idan har yayi wani abu mai zafi, a cewar Trump a shafin sa na Twitter. Shugaban na Amurka ya ci gaba da cewa shugaban na Koriya ya sanya hannu yarjejeniyar warware shirin nukiliya a Singapore. Ba zai buƙaci lalata dangantaka ta musamman tsakaninsa da shugaban Amurka ba, ko kuma yin kutse a zaben shugaban ƙasar Amurka na watan Nuwamba ba. Koriya ta Kudu a ƙarƙashin shugabancin Kim Jong-un tana da tattalin arziki mai ƙarfi da inganci, to amma wajibi ne ta dakatar da shirin ta na nukiliya kamar yadda ta yi alƙawari. NATO, China, Russia, Japan da ma daukacin duniya duk sun ittifaki akan wannan, inji shugaba Trump. Kalaman na Trump na zuwa ne bayan da kafar yaɗa labaran Korea ta ce an gudanar da gwaji a tashar harba makaman nukiliya ta bakwai a Suhai, tashar harba roka mai cin nisan zango a Tongri a yammacin Pyongyang da ke iyaka da ƙasar China. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akalla mutane 43 ne suka mutu sanadiyar wata gobara da ta tashi a wani kamfani a New Delhi, babban birnin kasar India, a jiya Lahadi. Jami'ai sun ce wutar ta tashi ne da safe a ginin mai hawa 6 inda laborori suke bacci a tsohon garin birnin da ke kusa da yankin kasuwa mai cike da hada-hadar jama'a. Masu ceto sun kai wato waɗanda lamarin ya rutsa da su a asibiti. An yi wa wasu mutane 16 maganin ƙunar wuta ko kuma shakar hayaki, kuma sun wartsake. Jami'ai sun ce ana binciken musababin tashin gobarar da ta soma da misalin karfe 5:30 na safe. Motocin kashe gobara 25 suka yi aikin kawar da wutar, kuma tuni da aka kammala aikin ceto, a cewar jami'in 'yan kwana-kwana Atul Kumar Gags. Ya ce mun fitar da kusan mutane 52. An sanar da mu ne da karfe 5:22 na safe, kuma da farko mun tura motoci 4 ya zuwa yanzu motocin kashe gobara 35 muka tura tare da adadin jami'ai 150. An kai mutane da aka ceto a asibiti daban-daban. Ana iya samun adadin waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka tsira a asibitocin. Kimanin mutane 2 kuma suna cikin baragoze har yanzu. Prime Minister Narendra Modi ya bayyana gobarar a matsayin babban ibtila'i. Gidajen sayar da abinci a kasar Saudi Arabia ba za su sake zama da ƙofofi 2 daban-daban ba, ɗaya ga masu iyali da kuma ɗaya ga mazaje da suke su kaɗai. Ma'aikatar kula da birane da karkara ta kasar ce ta ba da sanarwar a shafin Twitter a jiya Lahadi. A kasar dai gidajen abinci, wato akasarin gidajen abinci a kasar ta Saudiya, ciki har da masu abincin kasashen Turai, suna rarrabe wuraren cin abinci ga masu iyali da kuma na maza a daban.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta musanta cewa a cikin wata sanarwar da ta fitar cewa hoton bidiyo da suka fito wanda ake kokarin kama mawallafin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters a cikin kotu babu jami'anta a ciki, kuma a cikin bidiyo ne aka ga wasu mutane na kokarin sake gama shugaban na kamfanin wato Sahara Reporters kenan bayan kotu ta bashi beli. Daga Abuja, Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
A sanarwar da ita hukumar ta bada, ta ce jami'anta suna sanya rigunansu da ke nuna kosuwa idan suna aikin kama ko kuma ɗaukar matakan tsaro akan waɗansu al'amura. Don haka duk hotunan da ake nunawa na bidiyo da ake cewar wai sun shiga sun kamo shi a kotu, babu jami'insu a ciki kuma babu wani da ke ɗauke da rigar hukumar DSS a lokacin da ake wannan aiki. Don haka an yi ne domin cin wani buri, kamar dai yadda jami'in huɗa jama'a na ofishin hukumar tsaro ta DSS Ahmed Shamsuddin yake bayyana mun a filin da ne da shi.
Mu mutanen mu masu bin dokoki ne, kuma in zamu yi kamun wanda muke zargi da laifi, wato muna bin wasu ka'idodi wanda a cikin su shiga kotu ya haramta, ba ma shiga cikin kotu mu kama mutum, sai dai mu jira shi a harabar kotu yadda doka ta tanada, sannan mu kama shi. To shi kuma wannan al'amura da muka gani, wato abin da ya bamu mamaki shine an yi ta watsa wasu bidiyoyi a yanar gizo, ana nuna cewa mutanen mu sun shiga kotu suna so su sake kame su. To abinda zan sheda maka cikin wannan bidiyoyin, babu mutum wanda su saurare da mutanen sa suka shirya, kuma abinda muke gani wato wannan su ne ma suka keta dokan kotu, suka shiga suka yi wa kotu irin wannan barna da sunan su bata wa jami'an tsaro suna. To kada ka manta, Allah so sanar da wani abu cewa bayan mun sake shi muka yi mu kotu cikin 24 a cikin dokoki da aka keta masa, in an bashi beli shine kada ya tara mutane yayi ya bada wani rahoto ko a ɗan jarida haka yayi musu interview. To amma ran da muka sake shi cikin awanni kadan yayi wannan magana da mutane jarida, har yake ce musu cewa shi yana ganin ana so a kama shi ne, ana so a hana shi, ana so a yi ne. To duk wannan cikin dokokin da kotu ta bayar ta ce masa in an sake shi a cikin conditions na daily din kada ya yi magana da ƴan jarida, gashi ya keta yayi.
To amma duk da irin wannan matakan da kuka dauka, har yanzu ƴan ƙasa suna ganin kamar kun saba ka'idoji, kun yi kama kariya, kun sake kama shi kamar kuna masa bita da kulli ne jin kadan bayan an sake shi kuka sake kama shi, idan kuna da wasu caje-caje akan shi, me yasa tun farko ba ku hada su da caji na farko domin a yi magana shi a bada beli akan su ba a lokaci guda?
Wato kaga wato yadda dokokin ƙasa take da kuma aikin jami'in tsaro, aiki ne mai wahala sosai, kuma aiki ne wanda kana yin shi kuma kana takatsantsan saboda kada ka je kai ma ka keta wata doka don haƙƙin wani. Duk wanda muke so mu kama shi da laifi, sai mun yi bincike mun tabbatar da mun samu hujjoji kafin mu gurfanar da shi gaban kotu. To shi da muka kamo shi cikin wasu laifuffuka da muka tare da muke zargi shi a kai wanda suka kai kamar 5 ko 6, in muka samu hujja akan 3 kaga sai mu sauri mu gurfanar da shi da wannan hujjoji guda 3, kotu ta yi masa hukunci da ya kamata. 3 da suka saura kuma muna nan muna ƙara bincike, kuma muna samun hujjoji da ya kai a kai shi kotu, kuma sai mu sake kai shi. Shi yasa ba mu hada a lokaci guda ɗaya ba, duk lokacin da aka ga jami'in tsaro ya kama mutum, to ya daɗa samun hujja ne da ta kai ya kama mutumin nan kuma ya kai shi gaban kotu.
Yanzu yaushe ne kuke sa za ku kai shi kotu?
In Allah ya yarda ranar Litinin za a kai shi kotu, in ba don ma ana cikin ƙarshen mako bane kotu ba ta zama, inda kotu na zama ko yau da Litinin yana kotu.
Malam Ahmed Sheikh Sundin kenan, ɗaya daga cikin jami'an huɗa jama'a na hukumar tsaro ta DSS a Abuja, a tattauna da ne da shi Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla gaida Umar Faruk Musa. Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan yunkurin da shugaba Muhammadu Buhari ke yi na ciyo bashin dalan Amurka kusan biliyan 30 daga kasashen waje, yayin da kungiyoyi masu zaman kansu fiye da 30 ke jan hankalin gwamnati da majalisar dokokin kasar game da hadarin da ke tattare da hakan. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana.
Sana Allah ta ciyama ba karbo bashin ne matsala ne a guri na ba, yadda za a bi wajen kashe wannan kudaden, bibiyar wannan abin da za a yi da wannan kudaden ya kai inda ake so ya je, ko kuma abin da ake so a yi din an yi.
Sunana Abubakar Sani. A ra'ayina gaskiya wannan bashin da za a ciyo ni ba na goyon baya tun da karo na uku kenan. In an karbo kudin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi, baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka. Ga misali titin nan na Maiduguri Road, tun zamanin Obasanjo aka fitar da shi har yau ba a gama shi ba.
Sunana Yahaya Adamu. To abinda za mu ce da wannan bawan Allah, idan wannan rance zai zama alkhairi a ga 'yan ƙasa, to Ubangiji Allah ya sa a karɓo su, kuma Allah ba da ikon ayyuka da za a yi da su wanda za su ci gaba a ƙasa.
Suwana Bashir Muhammad ya kasa. Gaskiya wannan bashussuka da ake karɓowa ba su da amfani a gare mu, saboda a baya an yi mana gane cewa an kwato kuɗi biliyoyi, amma kuma har yanzu ba ambata komai abin da aka yi da su ba, babu abin da mu muka gani.
Wasu 'yan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu game da wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawan ƙasar, yana neman amincewarta kan aniyarsa ta cin bashin kuɗi daga ƙasashen waje har dala biliyan kusan 30. Su ma dai kungiyoyi masu zaman kansu da ke gwagwarmayar wanzar da shugabanci na gari a Najeriya, ta cikin wata wasiƙa sun bayyana matsayarsu ta ƙyamar cin wannan bashi. Kungiyar Sislagna daga cikin kungiyoyin su fiye da 30. kuma Comrade Nura Iroma Aji shine jagoranta a shiyar arewa maso yammacin Najeriya.
Bashin da yake kan kasa a yanzu kawai yayi yawa wajen dala biliyan 83 dalar Amurka, wanda kuma yanzu a ce za a aro kusan dala biliyan 30, wanda wancan bashin yanzu da yake kanmu yana yadda muke biyan sa, muna kashe sama da kashi 50 na kudaden da muke samu. Idan ka ji karo wannan kudin na dala biliyan 30 akai, zai zama wajen dala biliyan 110. Kuma babbar abin da ya sa muka tsaye da matsayi cewa wannan bashi bukata da shugaban kasa yayi a taka mata burki ga tilin da muke da shi a kanmu. Akwai sharuɗa da suke gindaya maka. Na farko za su ce ka rage kashe kudi a kan harkar ci gaban ilimi, ka rage kashe kudi a bangaren noma, ka sakarwa ƴan kasuwa, ka rage. In akai wannan ragewar, ba wani ne zai sha wahala ba da ya wuce face talakan Najeriya.
Wannan batu na yunkurin cin bashi daga ƙetare da shugaba Muhammadu Buhari ke muradi ya ja hankalin masu fashin baki a fagen siyasa da tattalin arziki na ƙasar. Malam Kabiru Sa'id Sufi, masanin kimiyyar siyasa ne da ke sharhi a fagen demokaradiyyar Najeriya.
Ana buƙatar manyan ayyukan amma kuma babu su, kuma kuɗaɗen da Najeriya take samu na shiga ba zai iya samar da wannan manyan ayyukan da ake samu ba, so da haka sai aka gamsu akan cewa lallai watakila sai an hada da karɓar bashi. To amma abinda ake dubawa akai shine na ɗaya yawan bashin. To tunda an ba a samun aikin da ake son ake sa ran za a samu, sai ake ganin cewa ya kamata a yi taka tsantsan wajen karɓar bashin.
A can baya dai shugaba Buhari ya mika wannan bukata ga Majalisar Dattawan Najeriya lokacin shugabancin Sanata Bukola Sadaki, amma sai ƴan Majalisar Dattawan suka yi watsi da wannan batu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, sai dai kada a shafa wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 12 na dare ne da minti 17, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na ciki da gaskiya da kan kawo muku labaru na halin da jama'a kan tsinci kansu ciki, kama daga zargin zamba cikin aminci, cin amana da cin hanci da rashawa da ma'uwa uba, take haƙin ɗan adam. Kasancewar mun iso ƙarshen shekara, inda muka yi bitar shirye-shirye kafin mu ci gaba da shirin da muka faro a makon jiya kan korafin jami'in hukumar kare lafiyar farar hula, wato Civil Defense Ibrahim Maigari. Za mu yi bitar halin da ake ciki a ƙalla ɗaya ko biyu daga wasu shirye-shiryenmu da muka kawo a baya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. In za a tuna gabannin zaben nan na bana, mun kawo muku korafin bako ziri ɗan asalin Bama da ke jihar Borno, da yake zargin shugaban ma'aikata na fadar shugaba Buhari, Malam Abba Kyari, da shigar da shi wata kwangilar sayo motoci, amma lamarin ya ƙare da tsare shi a hukumar tsaron farin kaya ta DSS, duk da yake ya kai batun hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC. Kafin mu kawo muku sabon bayanin bako ziri, za mu tuna baya ga martanin fadar shugaban Najeriya ta bakin mai taimakawa shugaban kan labaru Malam Garba Shehu, inda fadar ta yi watsi da zargin da nuna wasu masu zagon ƙasa ga nasarar zaben shugaba Buhari ne ke ingiza waziri wajen waɗannan bayanai.
Ni wato abin da muke so mu ce shine, inda za a natsu a duba wannan magana, za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. Mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan 29 na naira, sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karɓi ofis ɗin nan na babban jami'i a fadar shugaban ƙasa. Duk wani wanda ya rike wannan ofis kafin shi, akwai kuɗi naira miliyan 200 da kowane wata ake ba ofis ɗin nan. Mariki wanda yake rike da ofis ɗin nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so, a doka, a tsarin yadda ake gudanar da ofis ɗin fadar shugaban ƙasa, ba sai ya yi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba. Irin tsari da shugaban Buhari ya fito da shi, Abba Kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan 200 da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita. To mutumin da ya ake bashi, aka ce za a bashi miliyan 200 duk wata ya kashe, duk da yake so yace bayan so shine za a ce an kawo mura miliyan 29 na naira wai ya karba, wannan ba shi da ma'ana, magana da yake na. Sannan abu na biyu shi wannan mutumin da ake wannan yawo da ma magana sa da ake kai a kwangila yace za a bashi wai a bila ta mota Hilux guda 25 kasafin kudin 2016 da 2017, babu wannan kasafin kudin a bila, babu bukatar wayannan motoci. To ya zai a ce an bada kwangila akan abin da ba a bukata? So wato maganganun soki burutsu ne iri daban-daban.
Bangarbe shi ko wato a takaice dai ta fadar shugaban kasa ta dauki wannan abin da cewa kawai ba sharri ne
kwarai, kuma zamani ne na yi, saboda a zabuna zabe ne iri daban-daban a gaban mu. So ake yi duk inda aka san za a bata sunan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ake nema a dauko ai ɗan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban wanda aka sa a gaba kenan. Abun farin cikin mu shine mutanen Najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah.
Yanzu dai an kammala zabe, har ma shugaba Buhari yana cikin wata na bakwai a wa'adinsa na biyu da zai kare ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kazalika karar zabe ma da aka shigar an kammala da watsi da ita a kotun koli da tabbatarwa shugaba Muhammadu Buhari nasara. Yanzu ga abin da Bako Ziri ya shaida wannan shiri.
Bako Ziri mana bayani zuwa yanzu akwai wani abu da aka samu daga abubuwan da suka hada ka da shi a Bakari.
Eh to ya kira dan uwana sun yi magana da dan uwana amma har yanzu dai ba neme ni ba kuma ba bani hakkina ba, sun sa ni da wani yanayi. Ban taba zaton Bakari zai mu wannan abin ba a rayuwa ko a mafarki, tunda dai akwai lokacin da ina nema kudaden nan saura naira 20 kawai ya saura, na kira shi na nema alfarma ya ciko wannan kudin, in an gama sai ya bani abin da zai bani a ciki. Amma daga bude bakin shi ya ce min I cannot marry a woman and expect me to pregnant her akan naira 20 din. Ban taba zaton mahaifi zai gawa ma dansa wannan abin ba. Abakari dai ya sani kunya, ya sani wani hali wanda dai ban taba ganshi ko a mafarki ba. Ya zalunce ni a rayuwa, bazan taba manta da wannan abubuwan da ya yi min ba a rayuwa. Dai to nayi yakacin gurguruna akan lamarin nan, in shiga nan in shiga wajen can, duka inda dai na fara samu nasara ta bangaren sai ya sa kafa ya toshe wajen hanyar. To shi yasa kowa yana tsoron shi akan lamarin nan, shi yasa da in yana da gaskiya me yasa bai kai ni kotu ba? Ai ya fita ya ce zai kai ɗan jaridan nan, jaridan Punch din nan wanda ya buga jaridan nan zai kai shi kotu, amma har zuwa yau ba ya kasa tafiya zuwa kotu. In dai yana da gaskiya me yasa bai je kotun ba?
Wato dai kuma ko kai ka so in ma ba ku gamu da shi ba ko wani abu bai faru ba, kotu za ta iya warware wannan al'amari ta fito da mai gaskiya cikin wannan takaddamar.
Haka ne. To kasan shi zaman Najeriya nan kawai dai to Allah ya jara lamarin abubuwan da yake tafiya cikin kasan nan, don tunda su ne suna mulki bayan da zaka je kotu, kotu ta baka nasara ko da kana ga gaskiya. Tunda dai na je EFCC na ga asiri diyawa cikin EFCC, lamarin EFCC a DSS ba zai yi in yaudare mutane ko in ce dai in zo in bata sunan mutane a bar ni a kyale ni in zo na cikin kasa har zuwa war hakan nan ba. Saboda haka ai in yana da gaskiya me ya hana shi tafiya zuwa kotun? Ai ya je mun, ya je kotun mana abinda bai sani ba ma zan tona asirin a cikin kotun. Amma dai ba zai yi in fita a media in ce gashi abinda ake cikin ba. Amma dai da yana da gaskiya da zai je kotun sai a kai kara zuwa kotu a ce na bata masa suna, sai kotu dole za ta neme ni, sai ni kuma in zo in bayyana abin da ake ciki. Amma ya kasa tafiya zuwa kotu har zuwa yau kuma bai bani hakkina ba, don in shi yana kan mulki shi yasa to ai ba zai dogoma kan mulkin ba.
Ba ku kai wani abu da watakila a baya kake faɗa? Ina jin ko kafin zabe ne kai kira ga shugaba Buhari ko gwamnatinsa da sa baki cikin wannan al'amari don a samu sulhu. Shin daga bangaren gwamnati akwai wanda ya neme ka?
Har yanzu dai ba wanda ya neme ni a cikin lamarin nan. to kowa yana tsoron Abakari. Saboda haka akwai mutane, manyan mutane wanda suna so su shiga wannan lamarin, su bayyana ra'ayinsu kuma su furta abin da yake tare da su a ce da gaskiyan lamarin, to suna tsoron aikinsu kar su zo su sa baki a cikin lamarin, kuma yanda DSP Tijjani abin da ya same shi nan ya same su, shi yasa suna gudu lamarin. Amma dai ta bangaren shawara kan za su iya su ba da shawara kuma abubuwan da ya kamata a yi za a yi a cikin lamarin nan. To amma gwamnati dai bata niyan a zo a ba da abin nan namu, mun yi yakacin gurgudanmu a kan lamarin nan da Malam Nasiru har yanzu dai shiruto.
Akwai kuma wani abu da ya shafi mutane waɗanda suke ka bayyana cewa ka karɓi kuɗaɗe da yawa daga hannunsu waɗanda za su so ka biya su wannan kuɗin. Shin zuwa yanzu ya kuke ciki da waɗannan mutane?
Ba ran da mutanen nan ba su buga mu waya suke ya ake ciki suna neman haƙƙin nasu. Ina ba su hakuri dai. To kowa ya fahimci abin da inda dai abin ya taso, kuma ina da gaskiya shi yasa sun yi hakuri ma sun bar ni har zuwa war haka nan. Kuma yanzu hakan nan an yi min barazana sau biyu a kan lamarin nan. Na farko na je EFCC ranar farkon da na kai partition, na fita daga na yi submitting partition nan na fita na doki acknowledgement wanda an yi min stampat na EFCC wanda shaidan da tabbacin an karba ko kenan. Daga na fita na zo finance junction, mutane sun zo sun biyo ni sun karba acknowledgement nan a hannuna, kuma sun biyo ni har zuwa gida har sun yi min duka kan lamarin nan. To saboda haka ba zai yi in ce da zan yi wani abu a kan lamarin nan ba, na yi dai akacin gurgudana har yanzu ina mika kuka na da shugaban kasa, shugaba mai adalci, don Allah ya dubi girman Allah da manzonsa ya kwato mu hakina ya bani hakina in ba mu masu so hakinsu, kowa ya samu kwanciyar hankali a kan lamarin nan. Shi ne abinda nake neman alfarma, don mataimakin shugaban kasa ya ce zai yi wani abu a kan lamarin nan, to amma har yanzu dai shiru ba neme ni ba, ba ce mun gashi abin da za a yi ba. To shi ne abin da ake ciki dai Malam Nasiru.
Makon gobe ma za mu dawo kan shirye-shiryen ko kuma mu ci gaba da bita. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alai Kaya, ni Sarfi Lahashin Gumul ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
To majalla gaida Sarfi Lahashin Gumul. Yanzu kuma ga Murtala ya dawo da labarai takaice.
Shugaban kwamitin majalisar wakilai da ke nazarin bayanan tsige shugaba Donald Trump a jiya Lahadi ya tabbatar da cewa akwai hujjoji masu ƙarfin gaske da za a iya amfani da su akan shugaban na Amurka. Hukumar binciken Amurka ta FBI tana binciken wani mummunan harbi a sansanin sojin ruwan Florida a zaman wani aikin ta'addanci, a cewar wata jami'a ta musamman a jiya Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un akan ayyukan soji masu zafi, duk da cewa Pyongyang ta bada sanarwar yin wani muhimmin gwaji a wata tashar harba makamai. Akalla mutane 43 ne suka mutu sanadiyar wata gobara da ta tashi a wani kamfani a New Delhi, babban birnin kasar India, a jiya Lahadi. Jami'ai sun ce wutar ta tashi ne da safe a ginin mai hawa shida, inda laborori suke bacci a tsohon garin birnin da ke kusa da yankin kasuwa mai cike da hada-hadar jama'a. Gidajen sayar da abinci a kasar Saudi Arabia ba za su sake zama da kofofi biyu daban-daban ba, ɗaya ga masu iyali da mata da kuma ɗaya ga maza da suke su kaɗai. Ma'aikatar kula da birane da karkara ta kasar ce ta ba da sanarwar a shafin Twitter a jiya Lahadi. A kasarin gidajen abinci a kasar ta Saudiya, ciki har da masu abincin kasashen Turai, suna rarrabe wuraren cin abinci ga masu iyali da kuma na maza daban, to sai dai ba tabbacin ko su ma za a ba su damar sauya tsarin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai dai kafin mu sallama, bari mu miƙa taziya zuwa ga Sarkin Zango Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id da Sarkin Fadarsa Alhaji Amadu da Malam Abubakar Imran ko kuma Malam Bawo da aka sani tsohon dan jarida da baki ɗayan mutanen Kumasi na rasuwan Alhaji Muntari Lawan, wato Sarkin Fadar Sarkin Zango kenan, wanda aka yi jana'izarsa jiya Lahadi. To Allah ya ji kansa da rahama, ya ji kan magabata baki ɗaya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya ya bada umarni Malam Sidi da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Jimmy Cook. Baba ya koma kere ne daga nan Washington, nake sallama da ku sai da hantsi. Salamu alaikum.
VOA Afrique, le monde.